المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيوه أشيرين لتكوس قواتاً سفر shekara ta 1445 hijiriya wanda ya dace da 14 ga watan 9 shekara ta 2023 miladiya muna darasi na 7 a cikin wannan littafi mai albarka karatun littafin Riyadus Salihin na Imam An-Nawawi Allah ya masa rahama wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na sabuwar jami'ar Bayero a Kano, Nigeria. Idan ƴan uwa za su iya tunawa a satin da ya gabata mun tsaya ne akan hadisin Imam Abu Huraira Allah ya yarda da shi, hadisin da yake magana akan inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum, hadisin Muslim. Karin bayani akan wannan hadisin, idan kun lura za ku ga ya tsaya akan walakin yanzuru ila qulubikum. Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama a cikin silsilatul ahadisi sahiha hadisi na 3656 ya yi bayani cewa Imam Al-Baihaqi Allah ya masa rahama ya ce wannan hadisi ne sahihi mahfuzi a tsakanin wato manyan malaman hadisi, amma an samu kuskure daga wasu. Idan sun zo ruwaitowa hadisin sai su ruwaito shi inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amalikum walakin yanzuru ila qulubikum, ba sa karisa wa amalikum a ciki. So wannan akwai karin wa amalikum, riwaya ce ingantacciya kamar yadda ya zo a cikin Muslim. Na an koma asalin riwayar Muslim din akwai karin wato wala ila wa amalikum, wannan kalma ta ƙarshe yawanci ana jefar da ita. Yanzu ko nan kaga Imam An-Nawawi Allah ya masa rahama da ya kawo shi sai bai kawo kalmar wa amalikum wa amalikum din ba, daka yana da kyau sai a gyara. Za a same shi a Muslim qulubikum wa amalikum. Abu na gaba, shi marwaycin wannan hadisin shine Imam Abu Huraira Allah ya masa rahama. Abu Huraira yana cikin sahabbai, manyan sahabbai, manya a ilimi, a kusanci da annabi da daraja da falala, sayyidina Abubakar shi fi kowa a cikin sahabbai. Wannan shine manhaji na Ahlus Sunna wal Jamaa. Abubakar shine afdalus sahaba, sannan Umar, sannan Usman, sannan Ali. Sahabbai suka ce a gaban annabi muna fifita tsakanin sahabbai mu ce wane shine na gaba, sai wane. Suka ce a gaban annabi bai taɓa musanta mana ba, ma'ana a gaban manzon Allah ana ce Abubakar ya fi kowa a cikinsu, sai ya shiru, sai a ce Umar, sai a ce Usman. Haka tsari yake, su ma kansu a yanda suka rayu kowa ya san wani ya fi wani. Yanzu Umar Allah ya yarda da shi, ya san cewa sayyidina Abubakar a gaba yake da shi. Dama wa yake maganar sayyidina Usman ya haɗa kansa da sayyidina Abubakar, duk sun sani. Ali bin Abi Talib shi ma ya sani, duk da shi kanin annabi ne sallallahu alaihi wasallam a gidan manzon Allah ya tashi radiyallahu ta'ala anhu, amma shi da kansa ya san sayyidina Abubakar yana gaba da shi, kamar yadda ruwayoyi da yawa sun tabbatar da haka. Dan haka duniyar musulunci gaba daya ta yarda cewa sayyidina Abubakar shine afdalus sahaba, sai kuma Umar. Suka ce ba mu gushe ba, muna yin wannan bayani kuma a gaban annabi kuma bai taba musantawa ba. So Abu Huraira shi kuma Allah ya fifita shi akan waɗannan gabaki daya ta wani bangare ta harkar wato hadisi karbar hadisi a wajen Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Duwa ta tabbatar Abu Huraira yana da hadisai shi kadai daga Annabi sun kai 2370 wani abu 2370 wannan duk suna nan malamai sun ruwaito su a cikin littafan su cikin Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah da sauransu. Abu Huraira yana cikin wanda suka fi kowa lazimtan zama da Annabi, shi kullun yana tare da Annabi kullun. Aka ce abin da yake hana shi ko raba shi da Annabi shine bacci kawai. Ga daukan hadisi, duk abin da Annabi ya faɗa shi kuma sai ya rike sai ya haddace. Wata rana Annabi ya masa wata alfarma ya ce da shi, idan na zo yin hadisi na zo koyarwa ka shimfiɗa mayafinka, duk abin da na faɗa idan na gama hadisi ka lulluɓa shi a kafaɗarka, to ba za ka taɓa manta shi ba. Wannan ta sa ya zama ya fifici kowa hadisi, duk duniya cikin sahabbai ba wanda ya fi shi hadisi, wanda ake kwatanta su irin su Abdullahi dan Amr dan As da suna na Aisha da sauransu. Ya kasance mutum ne mai lazimtan Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, mai kiyayewa, mai haddacewa su nuna Annabi. Shi yasa zaka ga duk inda za a rawaito hadisi ka ji ace an Abi Huraira, ko yaro karami malam ya san an Abi Huraira, an Abi Huraira. Kuma malamai suke cewa haka dalibai, duk dalibin da ya fi lazimtar malami kullun yana tare da shi, to ya fi fa'idantuwa da malamin, ya fi samun ilimin malamin, ya fi samun tarbiyya ta malamin, lazimtan majalisi, lazimtan karatu, don duk abin da aka yi to a gaban shi wannan ainihin wato dalibi ne. Abu Huraira mutum ne shahararre kwarai, ya fi karfin a ce wai ba a san shi ba a duniyar ilimi, ba yanda za a ambaci Abu Huraira ba a san shi ba. Hatta sunansa malamai sun yi sabani akan sunansa sama da ra'ayi kauli ya fi 35. Wannan yace sunansa wane, wannan yace sunansa wane, wannan asali dai sunansa Abdurrahman ne, asali sunansa Abdurrahman ne. Kuma riwaya da tafi inganci sunansa Abdurrahman ibnu Sakhr, wannan shi ne yafi inganci kamar yadda malamai suke faɗa. To menene sababin kiransa da Abu Huraira, an Abi Huraira ta Abu Huraira? Ibnu Abdul Barr Allah ya masa rahama yayi bayani dangane da me yasa aka sa masa Abu Huraira, yace Annabi ne ya sa masa Abu Huraira. Ya kawo riwaya yace shi da kansa ya faɗa shi Abu Huraira, yace na kasance ina yawan ɗaukan mage a hannun rigata, ina rike mage sai ya rike ta haka, yana son mage yana tafiya da ita. Sai manzo Allah yace me wannan, sai yace ai mage ce. Sai a wata riwaya sai manzo Allah yace da shi, anta Abu Huraira, kai ka zama baban mage kenan, kamar wanda ya lazimci abu sai a ce baban kaza. A wata riwayar kuma Annabi ne kawai ya ganshi ya ce ya Abu Huraira, kamar ka koye sunan mutum ka ce ya mai kaza, ya mai dan akuya, ya mai dan kaza da sauransu, saboda yana yawo da dan akuya a hannunsa. Ina fatan kuna fahimta. To ayi hakuri in na dan zunguro wani abin da ba da niyya na zunguro ba. Kamar Abubakar ta zamu zo, shi ma haka din kamar yadda riwaya ta zo, ya dauko dabba ce ana ce da ita Bakra, ya zo da ita wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Yaman, shi ne ake ce da shi Abubakar ta. To shi sayyidina Abu Huraira yana cikin sahabbai kuma wanda Allah ya jarabe su da talauci akan kalla. Kana neman sahabi talaka a lokacin Annabi ka zo kan Abu Huraira, to sai kai fatiya kai kwana kuma zance ya kare. Shi ne yake zuwa gurin manzo Allah, bai da gida, bai da iyali, bai da wurin da zai ci abinci, bai da ba duk wani abu da ka sani na babu, to Abu Huraira yana tattare da shi. Haka aka rayu. Wannan sai yake nuna mana ashe talauci baya hana mutum yayi karatu, dan mutum bai da shi zai iya takure kansa yayi karatun. Shi Abu Huraira saboda tsabar talaucinsa, shi a gidan Annabi, a masallacin Annabi ma ya tare, yana cikin Ahlus Suffa, sune sahabban nan da suke tare da manzon Allah, la ahla wala mala wala kaza kaza, ba gida ba iyali ba kudi ba komai, sune irin sahabban da yunwa ma yake zubar da su, wasu ma su mutu saboda yunwa, wasu kuma ana sallah aka ce idan annabi kalla annabi zai zo yana yin sallah, sai dai a masallaci zaka ji mutum 1 2 3 sun fadi kafin a gama sallah, grip ka ji wani ya fadi, me ya ka da shi, wallahi mallan yunwa ce, ba abinci a gida. To Abu Huraira yana cikin su Ahlus Suffa wanda gaba ɗaya gidansu masaukin su a gidan Annabi ne, kamar yanzu nan masallacin ga can wani lungu a can, ga can wani lungu a can, to kamar nan Ahlus Suffa suke su gaba ɗaya anan suka tare a cikin masallaci suke kwana, in Allah ya kawo an kawo Annabi wani abu na kyauta sai ya kawo musu, ko an ba shi sadaka baya cin sadaka sai ya dauka sai ya basu, su abinda suka dogara shi kenan, dan abinda aka kawo Annabi ko wani daga cikin sahabbai, ba ni sunan shi ya dan abin nan ya dan kawo wani tallafi da agaji sai a ba Ahlus Suffa. Rigar kirki ba su da shi, an ce riga faci a jikin rigunan rigar Abu Huraira, kuma ya fin sa faci faci, yace sau da yawa sayyidina Umar zai zo ya zauna gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yi hadisi a yi kaza, yace in an gama sallar isha'i sai na bi sayyidina Umar, yace ga fa annabin fa, amma sai in bi Umar, ce da Allah ina da ƴan tambayoyi ne da nake so zan maka, yace ba wai tambaya ce ta dame ni ba, alhali ga annabin ma wanda zan tambaya gaba daya, yace so nake in bi shi muna hira har mu je gida, yace na san sayyidina Umar dabi'arsa, in ka je gidansa indai da daddare zai ce bismillah a zo a ci abinci, yace tsaban yunwa ce take damuna, sai in bi shi ina ta mai fatawa muna hira ilimi har mu je gida, mun zo sai yace zo mu shiga gida mu ci abinci. To haka Abu Huraira mallan ya rayu, ba rigar kirki ba abinci ga yunwa ga talauci, amma mallan yayi ilimi yayi karatu. Abu Huraira Allah ya jarrabe shi da mahaifiya wacce take ba musulma ba a farkon sha'ani, duk wannan himmar da ka ji yana da ita ya kai ga yakan je idan ya je gaida mahaifiyarsa ba musulma ba ce, kaga amma yana zuwa ya gaishe ta dan a nuna ma tarbiya, ko da Allah ya jarrabe ka da uba ko mahaifiya ba musulmi ba, ka je ka shiga da zumuncin su, kyakkyawan alaƙa da su shine zai sa watakila su musulunta. Yace wallahi idan naji zagin Annabi take ce ta gaya mun baƙaƙen maganganu akan manzon Allah na rasa inda zan sa kaina, so da yawa da kuka yake dawowa, ya je gaishe ta ita kuma ta zagi musulunci ta zagi Annabi. Wata rana yazo yace da manzon Allah, yace ya Rasulullahi naje gurin mahaifiyata, fa asfa'atni fi kama akrahu, sai ta zo ta jiyar da ni zancen da ba na so, ba zai iya cewa ta zage ka ba, ba zai iya faɗan kalmar da ta faɗa ba, yace ta gaya mun magana akan ka ba na jin daɗi ba na so, yace ya Rasulullahi kai mun addu'a Allah ya sa mahaifiyata ta musulunta mana, kai mun addu'a ka roƙa mun Allah. Manzo Allah ya tambaye shi yace wallahi zuciyata ba ta so, yace to Allah ya shiryar da Allahumma hadi Abi Huraira, ya Allah ka shiryar da mahaifiyar Abu Huraira. Annabi yana gama addu'ar nan yana komawa, sai mahaifiyar ta ce da shi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, ka duba wani wato yi da amsawa take, ana gama yin addu'ar, ana gama yin addu'ar, yana komawa yaje tara Allah ya karba, kamar yadda muka karanta a kissar Imam Ahmad Allah masa rahama, wani bawan Allah mahaifiyarsa ta yi shekaru tana zaune tana ciwon kafa ciwon gwiwa ba ta iya tafiya, ta ji labarin Imam Ahmad ta ce wa ɗanta tafi ka je gurin Sheikh Imam Ahmad ka je ka ce ina gaishe shi kuma ka ce min addu'a, yaje ya samu Imam Ahmad yace da shi na zo in gaishe ka kuma in shaida maka saƙo daga mahaifiyata, ta ce tana gaishe ka kuma in gaya maka ta ce kai mata addu'a tana zaune ba ta iya tafiya, kawai sai Imam Ahmad ya haushi da fada yace yanzu ni irina ni za a ce nayi addu'a, wani irin mutum ne kai, ita mai fada ka je ka ce mata ni za ta yi addu'a, me na sani ni kuwa, waye ni waye Ahmadu har da za a ce yayi addu'a wa wani, ita mai fada gaban almajirai dalibai, ka duba tawadu duba tsoron Allah, wanda mu yau malam har shagon addu'a ake budewa kwarai kuwa, mutum kawai yadda ka san ya kulla wata alaka da Allah garanti ne, inda ya roƙa Allah zai karba, da ka zo kai mace je kaza a roƙon maka Allah za a baka mutane su ji alfahari kamar wato kamar wata subhanallah kamar wani garanti suke da shi na addu'a shago ana yin addu'a ko mutum ya bude harka ci ai maka addu'a za mu yi kaza ai mana addu'a za ai muku kaza za ai muku kaza waye ga ya maka wani ne ya ga ya maka cewa akwai garanti in ka roƙa Allah zai karba kuna gani wani yazo yace manzon Allah as'aluka murafaqataka bil janna ina roƙonka in zama ina tare da kai a gidan aljanna yace fa'inni ala nafsika bi kasrati sujudi kai ka je ka taimake ni akan kanka ka shiga aljanna ka yawaita sallah ni ma zan yi kai ma kai kaga annabi fa sune masu abun amma ka duba cewa ka taimake ni kai ma ka je ka yi amma yanzu sai mutum ya je ya ce maka ka bada abin da zaka bayar ka je kai mai cefane mai kyau ya je ya ci shi da matarsa ya kwana yana bacci cefanan da kai ma baka ci shi ba abin nan da baka ci ba ya zo ya ce maka ai za ka karba ba daidai bane da haka Imam Ahmad ya mai fada mallam Imam Ahmad ya kai da in yayi addu'a din a roƙa ai a karba din wallahi mallam sai da mutumin ya tafi ya bar majalisin sa sai ya daga nuna yace ya Allah ka warkar da mahaifiyarsa ya Allah ka ba ta lafiya wallahi mallam mutumin nan ya koma cikin bacin rai gida yana zuwa sai tarar da mahaifiyar nan ta su amike la ilaha illallah wannan ka je karanta tarjumar Imam Ahmad yana nan a ciki akwai bayin Allah da Allah ya yarda musu Abdullahi dan Amr dan As mun karanta a nan gurin yana cikin mujabud da'wa in ya daga hannu yayi addu'a Allah yana karba amma ba a ji ya bude wani shago ko wani alfahari akan yin addu'a ba da haka wannan kadan ne daga cikin falal wannan sahabi shine sayyidina Abu Huraira Allah ya masa rahama kuma yana cikin sabbin da suka bada gudunmuwa kwarai da gaske wa musulunci daga ƙarshe Imam Abu Huraira wannan talaucin da ya rayu da shi kuma Allah ya mai arziki dan a nuna maka ita rayuwa fa inna ma'al usri yusra sau da yawa mutum zai rayuwa cikin talauci da bukata da rashi amma wata ran sai ga Allah ya daga shi wato sai ya manta da wahalar da ya sha a rayuwarsa mallam Abu Huraira sai da yazo ya zama gwamna a Madina sai na maka bayanin matsayin gwamna kai sai an gaya maka kai baka san dadin da gwamnoni suke ji ba al'amura da suke hannunsu na yanzu fa nake faɗa ba na wancan lokacin ba to amma ko ba komai dai gwamnan dadin da talakan da ai akwai bambanci yazo ya gwamna Abu Huraira abinda nake nufi gaba ɗaya dukiyar Madina baitul malin musuluncin gaba ɗaya a hannunsa yake shi zai dauka ya bawa wanda ba su da shi da shi ake bawa ya ci sadakar yanzu ko shi yake bayarwa aka ce ya samu wadata da yalwa yayi haske sosai kamar ba shi ba sayyidina Abu Huraira da haka kai ma in kana cikin kikau yanzu kai hakuri insha Allah ta'ala nan gaba wa inna ma al-usri yusra Allah zai warware maka Allah zai buda maka Allah zai taimake ka kuma malamai suna faɗa galiban duk mutumin da kaga ya sha wahalar rayuwa a farkon sha'anin sa to kai mai albishir a ƙarshen sa zai ji dadi wannan haka sunnar rayuwa take gwanda wannan yafi maka dadi akan yanzu a bude maka hanyar samu a ƙarshe kuma a dauke samu akwai wanda kuma suke mummunan mutuwa mutuwa ta wulakanci ta tozarta ta rashi ta kaza ta kaza ta kaza da sauransu da haka Allah ya yi wa Abu Huraira yalwa ya samu har ya yi ta taimakon mutane kai har ma ya zama gwamna shi zai ce ayi kaza ayi kaza Allah ya masa rahama Allah kuma ya ji kansa ya rasu a shekara ta a ya musulunta a shekara ta 7 musulunta sa lokacin da aka bude Khaibar kenan a lokacin ya musulunta Allah ya masa rahama sannan kuma ya bar duniya gaba ɗaya yana da shekara 78 duka rayuwarsa shekara 78 yayi an binne shi a Baqi'a ya rasu ne a shekara ta 57 a wata riwaya 59 ko kuma 58 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makabartan nan ta Baqi'a ta kusa da masallacin Annabi da ake zuwa ziyara anan Abu Huraira yake kwance anan Nana Aisha take kwance akwai magana da ake cewa wai kabarin sa yana nan kusa da Asqalan kaje ana cewa Ibn Hajar al-Asqalani to wannan magana ba haka bane ba ta da asali wannan wani sahabi ne sunansa Haidara shine ke Asqalan din Haidara amma ba Abu Huraira ba Abu Huraira a Madina yake hadisin yana nuna mana cewa Allah baya duba zuwa ga dirin gangan jikinku ko ainihin wato kamar ku kala ko tsawo ko siririta ko kiba ko kaza. Allah yana duba ne zuwa ga zukatanku da kuma aikin da zuciyarku ta sa gangan jikinku yayi. Wannan hadisi yana nuna mana muhimmancin kyautata aiki. Duk mutumin da zai yi aiki idan Allah ya tabbatar ya fara gyaran zuciya kafin ya kai ga ainihin gyaran waje. Kuma shi Ubangiji tabaraka wa ta'ala zuciya fa yake dubawa. Ku sani duk abin da za ka yi na fili na zahiri wannan ba shi ne damu Allah ba, nan ala wahiyal qalbu, zuciya. Don haka duk abin da bawa zai yi yayi iya kokari ya tabbatar ya fi karfin zuciyarsa. Amma in mutum zai zo yi abu na zahiri niyyar daban zahirin daban, to zai waye gari cin waqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Da haka bayin Allah na kwarai kullun sun fi mai da hankali akan abin da ya shafi harkar zukatansu ba wai abin da ya shafi al-itina'u bi az-zahir ba. Wa an abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radiyallahu anhu qala su'ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ar-rajul yuqatilu shaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu dhalika fi sabilillah. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. أبو موسى الأشعري سنن سككي شيني عبد الله ابن قيس الأشعري. أما يفي شهرة أبو موسى الأشعري ابن قيس الأشعري عبد الله ابن قيس baban sa ne al-Qais sai al-Ash'ari. Al-Ash'ari din nisba ne zuwa ga al-Ash'ar. Al-Ash'ar wata kabila ce a Yaman. Abu Musa al-Ash'ari, Abu Musa al-Fulani, kaga Fulani Fulani kenan. Abu Musa al-Hausawi, Abu Musa al-Ash'ari. Al-Ash'ari din wata kabila ce a Yaman. Sunan kuma mutum ne aka danganta wani ash'ar shine ake ce da shi Murra ibnu Udad ibnu Zaid ibnu Yashjub, haka sunan yake. An ce da shi ash'ar ne shi din daga sha'ar ne, ash'ar sha'ar kamar me mai gashi. Shi wannan bawan Allah mahaifinsa kenan, Allah da iko mahaifiyarsa da ta zo haifansa sai ta haife shi duk jikinsa da gashi. Asali abinda muka sani ai mutum baya gashi a jikinsa sai in girma ne ya zo masa, za ka ga kafin wannan hamatarsa da gashi, kirjinsa da gashi, wataƙila tafin hannunsa, shi iko da ke ita shi gashi halitta ne ko gabansa da gashi. To shi kuma haka aka halicce shi kamar babban mutum, duk gashi a jikinsa. To daga nan ake ce da shi Ash'ar. Dan haka Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais al-Qais din al-Ash'ar, me al-Ash'ar din saboda mahaifiyarsa ta haife shi da wannan tarin gashi a jikinsa, haka malamai suke faɗa Allah masa rahama. Abu Musa yana cikin sahabban da suka tarar da manzon Allah a Makka tun kafin hijira ya musulunta, ma'ana yana cikin na farko farko kenan. Tun kafin annabi ya tashi daga Makka ya koma Madina shi ya musulunta, sannan da hijirar da aka yi zuwa Madina da shi aka yi wannan hijira, kuma daga baya ya je kamar yadda riwaya ta zo, hijirar da aka yi da Ja'far da ashabu safina bayan Khaybar, kun sa akwai hijirar da su Ja'far suka zo suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanensa ashabu safina, har manzon Allah yake cewa bi ayyihima afrah bi qudumi Ja'farin an bi fati Khaybar, da wanne zan yi farin ciki ni ko yau jin dadi da zuwan Ja'far da shi da mutanansa ko ko yau da budewar Khaybar. To yana cikin su shi Abu Musa tare da waɗannan mutane suka taho. Kuma za ku iya sani insha Allah wata ran zamu karanta tarihin su ashabus safina da suka zo ba su jefa yakin ba, ba su je abin nan ba, amma manzo Allah ya ce a raba ganima tare da su. saboda tsabar annabi ya yadda da aikin su kuma ya karbi hijiran su yace lakum ahlu safinati hijratani ku yan jiragen yan jirgin ruwa mutanen Ja'far kuna da ladan hijira guda biyu ta Makka zuwa Madina da kuma tahowan ku daga can Habasha zuwa nan kuna da ladan kuma alhamdulillah shi Abu Musa al-Ash'ari an ce yana da hijira hijira har kala uku hijira daga Makka zuwa Madina daya yana da hijirar da yake daga Makka zuwa Habasha sannan kuma yana da hijirar da yake daga Habasha zuwa Madina hijira uku yake da ita wannan Abu Musa al-Ash'ari ken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nada shi shugabanci tun yana raye saboda tsabar ya yarda da shi an nada shi az-Zabid a Adan da Sahil da Yaman Sahilul Yaman kuma yana cikin sahabban da wato mutane suna mamaki annabi yana girmama shi kwarai da gaske aka ce da yazo wuri Abu Musa al-Ash'ari annabi yana mutunta shi yana wato yukrimuhu wa yubajjiluhu yana girmama shi yana kambama sha'anin sa mutum ne mai matsayi kwarai da gaske kuma yana cikin waɗanda suka fi kowa dadin sautin karatun Qur'ani shi Abu Musa in ana tambayan ka suwa in sun yi karatu na Qur'ani a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama ake sauraron su saurara na haƙiƙa ake jin dadi ba a so wato su ainihin wato ba ni sunan shi su shiru in suna karatu akwai Abu Musa al-Ash'ari shine manzo Allah ya ce laqad utiita mizmaran min mazamir min mazamir Ali Dawud yace kai Allah ya baka zakin sauti dadin karatu kamar na Ali Dawud Annabi Dawud da mutanen shi kun san Annabi Dawud shi kuma a cikin annabawa wato wanda zai yi karatu a ji karatun sa irin Annabi Dawud wato sai an dade ba a same shi ba shi Allah ya ce wa ataina Dawud zabura in yazo yana karanta zabura malam duk tsuntsun da yazo wuciya da Annabi Dawud ya fara karanta zabura sai ya sauka ya tsaya cinnaka kiyashi tsuntsu mutum aljani sai dai in Annabi Dawud bai fara karatu ba da ya fara komai tsayawa ke chat saboda dadin sautin sa to shine da Allah Annabi yazo kamanta sautin Abu Musa al-Ash'ari yace tab haqiqa Allah ya baka zazzakan sauti irin sautin Ali Dawud da haka mutum ne makarancin Qur'ani kwarai kwarai da gaske kuma Allah tabaaraka ta'ala ya bashi sauti mai dadi Allah ya masa rahama Allah ya ji kansa ka wannan ka dan kenan daga cikin falalarsa da darajarsa an ruwaito yana da hadisai masu yawa da ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi 300 da wajen 60 da wani abu Bukhari da Muslim duk sun ruwaito da sauran malamai Allah musu rahama ya rasu a Makka shi Abu Musa a Makka ya rasu yana cikin sahabban da sun yi hijira kuma wani dalili ya mai da shi Makka ya mutu a can wasu malamai suka ce a'a Allah ya girmama shi ya karbi hijirarsa a Kufa ya rasu ba a Makka ba a Kufa ya rasu ba a Makka ba shekara ta ainihin wato shekara ta 44 ko 48 kamar yadda ake faɗa yana da shekara 60 a duniya shi kuma ka duba mallan duk wannan falala gaba ɗaya shekara 60 Allah ya bashi ya mutu Abu Hurairah shekara 78 to shi kansa manzo Allah shekara 63 Allah ya bashi Abu Bakar ma shekara 63 kaga ya kamata mutane mu fara hada kayan mu fa gaskiya to kaga mutanen da suke masu daraja sun fi mu matsayi sun fi mu daukaka wanda da a san samu ne zamu ce da Allah yana shawara da mu sai mu ce Allah ya ba shekara 100 rika amma ka ji annabi duba daraja annabi da matsayin sa duba matsayin Abubakar duba abin da a ce gaba ɗaya shekara 60 da wannan abu ya tafi yawancin su dama annabi ma ya faɗa a hadisi yace amaru ummati ma baina 60 ila 70 shekarun al'umma ta gaba ɗaya daga shekara 60 zuwa 70 ne ake kwashe su gaba ɗaya majority anan ake tafiya kuma Allah da ikon sa duk wanda ya kai ya wuce wannan adadin shekarun da ikon Allah zaka ga wato gajiya ta zo masa ba karamar gajiya ba so ya kamata mutane mu yi kokari mu shirya mu kuma kimtsa Allah ya mana afuwarsa Allah ya ba mu kyakkyawan tafiya da sa'a To shi ne yake cewa su ila sallallahu sallallahu alaihi sallama, an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi sallama, anir rajuli yuqatilu shaja'atan, menene hukuncin mutum da zai zo ya je yaki dan nuna jarinta? Shine shaja'a, kawai shi ya je yaki ne dan ya nuna shi jarimi ne. To Allah kiyaye. Wa yuqatilu hamiyatan, da wanda yake zuwa yaki dan bada kariya wa kabilarsa, ko kace dan kabilanci, ko dan kare abokanai, ko dan kare dangi, ko dan alfahari da yare, kawai ya je wannan yaki ne ya kashe wani, ko an kashe shi dan wannan ne. Na uku, wa yuqatilu riya'an, da wanda zai yi yaki dan riya. Abinda ake nufi riya shine mura'atan linnasi li yaraw qitalahu, yayi ne dan ya nuna wa mutane cewa shi fa mayaki ne, kuma ya iya yaki, a yabe shi, a girmama shi, kuma ya samu wato wani rabo na duniya, ko a ce shi batal ne, jarimi ne kwarai, kuma ya kai ya kawo. So ana samun masu irin waɗannan ayyuka. Waɗannan abubuwa guda uku ya koyan uwana ku kula da su: al-qitalu shaja'atan, wal-qitalu hamiyatan, wal-qitalu riya'an. Suna daga cikin mubtilatul amal, abubuwan da suke lalata aikin mutum. Duk wanda zai wani abu na addini da sunan nuna jaranta, ko yayi dan nuna kare kabilanci, babu kabilanci a addini, kowa da kowa duk ɗaya ne. Inna akramakum indallahi atqakum, da ba fulatani, da bahaushe, ba yarebe, ibo, abateri, ba tangale, ba ture, ba nasari, ba koma waye ma, indai a kabila ne, to duka ɗaya ne a wajen Allah. Indai musulmi ne, duk ɗaya ne, ba mu da wani bambanci. Wanda kake renawa kana ganin ba shi ba ne, to wallahi sai kaga in ba sa ba ya riga ka shiga aljanna. Bai da kyau nuna kabilanci da nuna bambanci a cikin addini, ko kaga mutum ya musulunta ce kada Allah wannan fa sabon musulunta ne. Kai ma in an duba, ai wataƙila kakanninka sababbin musulunta ne. Kuma in kabila ne, kai bahaushe ne, kana ce ai wani kabila ne, to ai su ma din a wajen su ce kai kabila ne. Yanzu idan ka je kana ganin Bayarabe, ko kana ganin Ibo, ko kana ganin Bateri, ko Batangale kabila ne, ko kaza kabila ne, to kai ma din ai kabila ne, kai ma wani yaren ne daban ai. Duk yarukan naku gaba ɗaya ba wanda aka saukar da shi a cikin Alkur'ani ai. Da haka nuna bambanci na yare da nuna kabilanci ba ɗabi'ar musulmin kwarai ba ne. Hatta kai ga muna ƙiyayya da juna, muna haɗuwa a masallaci, muna sallah, amma kuma kabilanci yana tasiri a cikin mu'amalolinmu. Duka kuma duka muna yi. Wannan ɗabi'a ce ta ainihin wato shedanci da shedano. Da haka indai mutum musulmi ne, mai imani ne, to kai mu'amala da shi a zahiri, wani abu da ya shafi kabilarsa da kake kyama, sai ka kyamace ta dan wannan ɗabi'ar, amma ba wai har ya shafi mu'amalarka ta musulunci ba, a ce ai wani kaza ne ma. Wannan bai da kyau, kuma abu ne da Allah zai yi hisabi da sakayya akan su ranar tashi alƙiyama. Mun yi magana akan riya a hadisin da ya baya, da ya gabata a baya. Sai yake tambaya, yace wanne ne fi sabilillah, a ce wannan guda uku. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai masa wata dabara, sai yace man qatala yakuna kalimatullahi hiya al-ulya huwa fi sabilillah. Duk wanda yayi yaki, duk wanda yaje jihadi dan kalmar Allah ta zama ita ce madaukakiya, mana yayi ne dan da'awatullahi, da'awar Allah, ko li raf'i ra'atil islam, dan daukaka kalmar ko tutar musulunci, dan haka yayi wannan shine fi sabilillah. Abinda ake nufi wanda yake yaki dan addinin Allah ya daukaka, wannan yana nuna mana cewa duk kokarin da mutum zai yi da jeka dawo fadi tashi a zahiri a ido muna gani, to abinda Allah yake dubawa shine niyyarsa. Shin yana wannan abin da yake ce da musulunci gaba ne, ko ko yana yi dan wata manufa? Wannan yana da muhimmanci mutane mu sashi a cikin lissafi. Malamai suka ce daman asalin yaƙe-yaƙe da fada da ɗauki ba daɗi da gwagwarmaya ana yin su dan abubuwa ne guda biyar. Ko dai mutum ya je yaƙi dan neman ganima. Abu na biyu, ko dai mutum ya yi yaƙi dan nuna jarinta. kawai wani ya fita ya yaki ne dan ya samu kudi ya samu ganima a raba da shi ko kuma dan ya nuna shi ya isa akwai wanda kawai zai je yaki dan ya nuna jarantarsa akwai mai dan riya mutane su gani a ce kai ai wani ne da kuma dan kabilanci da kabila mai kokarin kare kabilarsa da kuma fushi tsabar fushi yana kin wani ne ya bata masa rai yace bari ya zo ya je yaki saboda wannan yanzu harkar kabila kabila din nan babban abu ne da ana iya a tarihi na jahiliya mallam yawanci yankukan da aka yi ta yi akan kabilanci aka yi ta yaki shi yasa annabi ya yaki harkar kabilanci a cikin sahabbai wata rana wani abu ya shiga tsakanin sahabbai yan muhajiruna da yan ansar sai yan makka da suka hijira suka koma madina aka taba dan uwansu ya ce ya lil muhajirin ya daga hannu ya ce ya al muhajiruna yan uwana sai shi ma yan ansar mutanen madina sai ya ce ya lil ansar ya yan uwana mutanen madina kurin sai Allah ya ji yadda annabi ya ji wannan yace yanzu ina raye ban mutu ba ana baina azhurikum ban mutu ba ina raye har kun fara yin kabilanci a tsakanin ku kun fara raba kanku ya yan wane ya yan wane ya kabilar kaza yace da'uha fa innaha muntina ku bar wannan abu abu ne wanda yake mai doyi abu ne wanda yake bai da kyau Allah baya so dan haka ya kamata mu kiyaye hatta yanzu kaga a shari'a fa malam mutum biyu uku idan suka zo suna zama idan in akwai yan yare daya kamar Fulani kawai sai kaga abokinka ne ba Fulani kawai sai kuka fara yare ana zaune ku uku ko ku hudu ko ku biyar haram ne dole sai ka nemi izinin dayan da baya jin yaran ka ce da shi wani da Allah zamu yi magana da yare da wani ko turanci ne ku uku ko hudu sai kuka zo kuna zaune kawai sai kuka badda yare kuka fara yin turanci tsakaninku alhali wani yana wurin haramun kuka aikata saboda ana so a cire duk wani abu na ki duk wani abu na gaba duk wani abu na nuna bambanci bai halatta ba ko kuna tafiya kawai kuku biyar sai wasu biyu su canje yare suna yin haramun ne sai sun nemi izinin yan uwa ko a masallaci ne kuma ko taro ake yi bai halatta ba wani ya ware yayi wani yare wanda wani baya ji ba tare da ya nemi wato ainihin izinin sa ba sannan kuma yana daga cikin abubuwan da ake yin yaki dan su dan neman yabo waɗannan abubuwan duk da annabi ya faɗa ana yi ne dan neman yabo kuma ana iya zargan mutum idan bai yi ba abin da ya burge mutane manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da yazo ba su ansa bai ba su bin nafi wal isbat ba bin nafi aw bil isbat ba sai yazo ya faɗa musu yace to kawai abinda Allah yake karba man qatala li takuna kalimatullahi al ulya ko fi sabilillah wannan shine a balaga ake ce da shi ilmul bayanul hakim bayanu al hakim ko al jawabul hakim mutum ya tambaye ka wani abu kula ko a Hausa ana yi mutum ya tambaye ka wani abu ga abin da ya tambaye ka idan ka zo sai ka kauce ba za ka ba da amsar exactly akan lafuzan da ya baka amsa ba ya baka ya maka tambaya ba sai ka bashi amsa akan wani abu kuma ya zama ya biya buƙatar tambayar da ya maka malam me hukuncin mutumin da yaje yau dari yarinya yayi zina da ita har yayi mata ciki yayi kaza yayi kaza yayi kaza da ita kawai sai ka zo ba da amsa sai kai bayani akan muhimmancin mutum musulmi ya kare mutuncinsa kada ya je keta alfarmar wani kai bayani akan illolin sabawa Allah kaga tambayar da ya maka ka shigar da jawabin a ciki kuma dole ya gamsu cewa ka bashi amsar abin da ya tambaye shi wannan shine aljawabu alhakim in kullura annabi bai taba alitalu shaja'atan hamiyatan riya'an ba kawai cewa man qatala yakuna kalimatullahi al-ulya kawai fa huwa fi sabilillah wannan shine aljawabu alhakim da malamai suke fada Allah ya sa man Allah ya ba mu fahimta da ganewa to wannan kenan yace hadisin bukhari da muslim ne suka ruwaito shi abinda hadisin yake koya mana dukkan wani aiki da ka sani aikin kwarai yana karkashin niyya mai kyau nayi bayanin wannan a karatukan mu na baya mun kuma maimaita kuma an so mutum yayi tambaya idan yazo yin tambaya yayi bayanin irin nau'in aikin da yake idan a tabbatar masa daidai ne ko kuma kuskure ne sannan kuma wannan yana nuna mana kwadayin sahabbai akan annabi ya tabbatar musu da aikin da suke yi daidai ne ko ba daidai ba wa annabi bakarata nufayya bin al-haris as-saqafi radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza altaqa al-muslimani bi sayfayhima fal-qatilu wal-maqtulu fi an-nar qultu ya rasulullah hadha al-qatilu fama balu al-maqtul qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi muttafaqun alayhi wannan hadisin riwayar imamu abi bakarta ne abi bakarta shine an-nufayya ibn al-haris kamar yadda nayi bayani a baya kullum zaka ga su sahabbai malam ana kiran su da alkunya su saboda alkunya suna amfani da ita ne wajen girmama mutum su larabawa ba su fiye son a rinka kiran mutum da sunan sa karara ba sai ga da ana fadin sunan dan sa babba ko sunan wata yar sa ana dai dan kinaya kuma mu ma a gida za ga mata yawanci ba su fiye kiran sunan mai gida ba sai ga da ana cewa baban ummi baban maryam baban suleiman baban musa baban kaza baban kaza ko kai ma baban ka baka ce da shi wani sai kace abi kace baba ko baffa ashe koye sunan mutum ha girmamawa ne duk mutumin da yake babba ne to sai kaga ba a kiran sunan sa kai tsaye yanzu kamar misali duk wanda ya je shugaban makarantar nan ana ce da shi vice chancellor ba vice chancellor ne sunan sa da mahaifiyarsa da baban shi ya nada masa ba sunansa Sagiru ko cikakken sunansa wanda yana alfahari da wannan na'am yanzu da zaka zo office din vice chancellor ka bude baki ka gaya mai wannan sunan kai ladabi sai ka ji ana vice chancellor me yasa ake fadan wannan girmamawa ce yanzu shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu shine sunansa ko baka ba in ban yi kuskure ba amma yanzu akwai wani wanda zai ji yana mai magana ya kira sunansa karana haka sai dai kaji ana Mr. President ina fatan ana fahimta gwamnan Kano sunansa Abba wane yanzu mutum zai je yana gwamna ce da shi Abba a'a sai dai ce mai girma gwamna babanka sunansa Ibrahim yanzu kawai sai kaje ka ce Ibrahim ko abokin su ce Ibrahim sai a ce a Alhaji ko a ce mai girma wane sauransu kenan mu ma a al'adarmu mukan sawa mutum wani suna dan mu girmama shi to me yasa mutane ba su maintain wannan girmamawa ce kuma yanzu yana cikin kurakuran da muke yi sai kaga a gida kaga mutum mai gida kaga ana kiran sunansa karara a gaban sa a gidan shi wannan rashin tarbiya ne kuma duk wanda Allah ya bawa girma jama'a mu bashi girman sa in ma baka bashi ba Allah ya bashi ai ko kana son sa ko baka son sa in dai ya zama shugaba to Allah ya riga ya bashi to me yasa kai ba za ka bashi ba da ka rashin tarbiya ne mutumin da yake babba mutumin da yake gaba da kai ko malami ko shugaba a makaranta ko shugaba a ma'aikata ko shugaba a kaza ka ki bashi wannan girman nasa to in ka bashi dai in baka bashi ba ba za ka rage shi ba in kuma ka bashi ba za ka kare shi sama da yanda Allah ya bashi ba da ka musulunci yana dauke da tarbiya kuma tarbiyyar nan ita ce take nuna ikhlasin mutum da tsarkake aikin sa saboda Allah kaga shi ma wannan aka ce da shi Abi Bakarta galiban sahabbai in dai mai riwaya yazo in dai akwai alkunyar sa to bara'a ambaci sunan sa kai tsaye ba sai dai kaji an ce abuwa ne duk da ana bani sunan shi ana ambatar sunan yanzu Imam al-Bukhari ai ba sunan sa Bukhari ba sunan sa Muhammad ibn Isma'il amma saboda malami ne amma da mai fi shahara Bukhari din sunan garin sa ne Bukhara da aka mu koyi wannan a karatu kuma shine amfanin zama a makaranta duk wanda yake kin bawa mai girma girman sa to wannan yana nuna cewa bai yadda da abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin wato bawa dan adam ba Abi Bakarta alkunya ne amma sunansa Nufayya bi dhammi an-nun wa fathil fa Ibn al-Harith, Ibn Kildata, ko Ibn Kaldata, ko Kaladata, As-Saqafiyu. Wannan As-Saqafi nisba ne zuwa ga Saqif, bi wazni Raghif. Wanda shi Abu Bakarata, abun mamaki shi ma yana cikin manyan sahabbai masu matsayi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Ya zauna a Basra, an san Basra a Kufa kenan, kuma har ma ya kukuka ya je waqatu jamal, amma bai yakin ba. Waqatu jamal, wata ran mun samu lokaci insha Allah za mu yi bayani menene ya faru a waqatu jamal, yakin jamal, yakin raƙumi ake cewa da Hausa. Kuma yana cikin sahabbai da fada da aka yi da yakukan da aka yi a cikin sahabbai, ya kaurace baya shiga, tunda shi ma wannan waqatu jamal din yaki ne na sahabbai, to da yaje bai shiga yakin ba, yayi taka tsantsan kwarai da gaske. Yana da hadisai daga manzon Allah sun kai 132 ko sama da haka. Bukhari da Muslim duk sun ruwaito wasu daga cikin hadisan. Abu Bakarata ya rasu a Basra din dai da na faɗa a Iraki kenan, shekara ta 51 ko 52 ko wanda makamancin wannan. To shine yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada labari cewa idal taqal muslimani bi sayfihima, lokacin da musulmi da musulmi, shine muslimani da musulmi da musulmi, suka hadu a wato da takuban su guda biyu, kowa yana nufin zai kashe dan uwansa. Wannan abin da yake nuna mana ashe wani yanayi yakan iya saka musulmi ya dau makami, musulmi ya dau makami ya nemi dan uwansa zai kashe shi malam. Akula, kuma ku ji abin da Annabi ya faɗa dan a nuna mana hadarin musulmi da musulmi su faɗa. Yace fal qatilu wal maqtulu, da wanda yayi yakin yayi mubasharan daukan makami ya kashe dan uwansa, mai sallah wal maqtulu, da wanda shi ma aka kashe shi din ai shi ma yana kokarin ya kashe dan uwansa ne. Yayin da Zaidu ya dau makami yayi kan dan uwansa, shi ma Amru ya dau makami yayi kan Zaidu. Ana sara, ana suka, ana sara, mai sallah na saran mai sallah, mai sallah na harbin mai sallah, mai sallah yana yakar mai sallah. Fal qatilu wal maqtulu fi nar, da wanda aka kashe da wanda yake san ka duk ya mutane. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabbai wannan hadisin ya ba su mamaki da tsoro, suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, hadha al qatil, ai mun riga mun san hukuncin wanda ya kashe wani, ai shi kan daman hukuncinsa zai shiga wuta. Ku ji wata magana malam, duk wanda ya kashe wani sai ya shiga wuta, duk wanda ya dauran wani ya sani sai ya shiga wuta, ba makawa. Zubar da jinin musulmi mutuwa ne, sai an shiga wuta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me ya dalili? Saboda me yasa zaka raba dan uwanka da rayuwarsa? Yana son ya rayu kamar yadda kake son ka rayu. Duba yadda kake son rayuwar nan, kawai ka dau makami ka kashe wani. To me yasa sai suka ce to me ya laifin wanda shi kuma aka kashe shi? Manzo Allah ya ce innahu kana harisan ala qatli sahibihi, an ce da shi dan wuta ne ai saboda a lokacin da ake fadan ai shi ma yana kwadayin ya kashe dan uwansa, da shine ya samu daman shi ma zai kashe dan uwansa. To kaga hadarin fada da ainihin wato juna, musulmi ya kashe dan uwansa musulmi. Muna kira ga duk wanda suke da wato niyyar fada ko yaki ko hura wutar yaki tsakanin mai sallah da mai sallah, wallahi akwai hadari, ba karamin hadari ba a ce mutum mai sallah ya dau makami ya kashe dan uwansa. Garin da ana sallah, musulmi ne ko soja da soja, ko dan sanda da dan sanda, ko waye da waye, ko gari da gari, ko masu kashe mutane barayi, ko yan kidnappers, ko yan ta'adda, ko haya killers, ko wanda za a bashi a ce saboda siyasa in sun muku ku yi musu kaza, a baka makami ka je cikin musulmi ka zare makami ka kashe wani to kai dan wuta ne fa sai ka shiga wuta kawai hukuncin da zaka ce wanda ya kashe dan uwansa zai shiga wuta kai yanzu ka yadda wa kanka akan siyasa ka je ka kashe wani a zo ma a ci gwamnatin ba kai ka kashe wani an ci zaben kuma har ka gama kana nan a talakanka ba za ma ka iya zuwa ka game girma da kai kisan kan dan shi ba kai yanzu da ka kama hanyar sata da kisan kai da sace mutane da ta'addanci ka kashe wani ka kashe wani ka kashe wani kai yanzu da me zaka je gaban Allah hadisi yazo ingantacce Ibn Mas'ud ya rawaito cewa duk wanda ya taba kashe dan uwansa a kiyama zai zo da shi da wanda aka kashe Allah tabaraka wa ta'ala zai tashe shi da jini a jikinsa wanda aka kashe zai shake wanda yake kisan kai ya kai shi gaban Allah yace ya rabbi sal hada lima qatalani ya ubangiji ka tambayi wannan me na masa a duniya ya kashe ni wannan sai an yi wannan hisabi Allah zai ce tafi ka bani wuri yau ba kai ba samu rahamata a sashi a wuta alƙawari ne wanda ya kashe wani sai Allah ya jefa shi a wuta to ina wanda su kuma suna zaune ne kawai suna da bindigoginsu suna da makamansu suna da hanyoyin da suke bi in kana so a kashe maka wani a yi ciniki kawai a bada kuɗi kawai dare ɗaya a je a kashe shi akwai wanda za a bi shi a mota a je a mai overtaking da sunan accident yayi amma wallahi malam high killers ne suka kashe shi a je sai ya shiga wata kwana a je a tura mai mota ya fada ya mutu kawai akwai wanda za a je har cikin gidansa da daddare ya dauki duk kuɗin da zai ba ce ba ma son kuɗin ka ranka aka turo mu dauka mun wallahi ɗan uwansa ne masu sallah gobe wata kila ba sun yi kisan kan za a je a kadi kamata salatu da su a asubahi ina wanda saboda kabilanci fadan kabila da kabila ina wanda saboda fadan gari da gari mutum ya je ya dauki makami wannan ta sa malamai Allah musu albarka a Najeriya suke ta magana akan cewa kokarin da ake yi na ainihin saka soji karfin soji a kasar Niger cewa sai an dawo da mulkin demokradiya da karfin soji wannan zai jawo zubar da jinin musulmi Niger musulmi tabarin jinin musulmi kawai duk bomb da aka sake musulmi zai kashe duk kunamar bindigan da aka harba musulmi zai kashe wannan shi yasa malamai suka duba cewa lalle a nemi duk hanyar da za a iya nema na neman hanyar lalama da zaman lafiya da sulhu shi fa alkhairi akan ayi amfani da makami saboda duk wanda ya kashe dan uwansa musulmi wallahi sai ya shiga wuta ina sojojin da ake tura su peacekeepers ko a tura su wata kasa ku je ku ta sakin bindigogi kuna harbe mutane ku dawo gida ba za ka taba yin rayuwa mai dadi ba ka je ka kashe mutane dan haka kunamar bindiganka yayin da za ka daga ta kai harbi ka tabbatarwa za ka harba kuma ka sani in ka kashe wani kana da hujjar da za ka tsaya a gaban Allah ka yi bayani ka ce ya Allah na kashe wani ne dan wannan na gaya muku hadisin da yaki aka je jihadi sahabi ya daga takobi ya sari wani ya raba shi gida biyu ya yanke masa wuya alhali mutumin nan yana ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah yace ƙarya muke yi ba dan Allah ka faɗa ba ya kashe shi mallan aka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana bashi labari aka ce ya rasulullah ga wani fa ya kashe wani yana la ilaha illallah mallan wannan fa bai taba sallah ba a yanzu ne yayi la ilaha illallah to ina ga wanda ka kashe shi ya shekara 30 yana la ilaha illallah ina ga wanda ka kashe shi ma watakila ya fi ka shekaru a cikin musulunci ka sani ko bawon Allah ne ko wani mai matsayi ne a wajen Allah annabi yace wannan sahabi yanzu kai ka kashe shi a qataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah aw ba'da an qala la ilaha illallah yanzu kai kashe shi za kai bayan yace la ilaha illallah yace ya rasulullahi ba dan Allah ya faɗa ba manzo Allah yace ashaqatta an qalbihi ka bude zuciyarsa ka keta kirjinsa ka ga cewa ƙarya yake yi da baki kawai ya faɗa yace ya rasulullahi bai keta ba amma ba dan Allah ya faɗa ba yace yanzu kashe shi kai bayan yace la ilaha illallah wallahi malam da annabi yace maimaita masa wannan sai da sabin ne yace wallahi malam sai da na kwammace a duniya da ba da uwa ta ba ba ta haife ni ba ya laitani lam talidni ummi ya kaito na da uwa ta ba ta haife ni ba ka san cewa manzon Allah sai da ya biya jiyar wannan mutumin da kudi ya biya yace a biya diya dole saboda an kashe mai sallah ko an kashe mai kalmar shahada amma yau mutane ai ta ba su makami ko yaro dan daba kawai ya rike da an yi jayayya da shi da abokin sa ya fasa gindin kwalbar Coca-Cola ya cika a kugun a cikin dan uwansa ya kashe shi hayaniya nan da nan a ce ai an yi sare-sare ko hayaniyar siyasa ko hayaniyar unguwa da unguwa wani yaro aka tsaye da shi ana tambayarsa mutum nawa kake ce wallahi ogani ban san ma mutum nawa ne taba kashewa ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya fi mana Allah ya sa mu cika da imani wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh saboda ruwa da ake da dan sanyi sanyi bara mu amsa mu da mu amsa tambayoyi ba zamu dakata nan sai sati mai zuwa insha Allah وبهذا القدر كفاية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آمين